ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي مبلغة لكينا نتكينغ رمبوتي أجهر بوتي وانا يمتشينا السبر أيو شدة قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبول إير ليه الأربعين wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 5 miladiya ta 2019 a wannan majalisi da tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati taha gabanin mu ci gaba da tafsirin ayoyin da zamu ji karatun su ga kadan daga cikin tambayoyin da muka samu wani rubutu yake tambayar wai tsakanin liman da ladan wa aflada so na karanta wannan tambayar domin ta zama kamar samfuri ya kamata idan za a yi tambaya kai tambaya mai ma'ana wacce zaka gina wani aiki akan ta kai yanzu ladancin zaka yi ko limancin har kake so a gaya maka wanne zaka yi wanda ya fi lada ana so tambaya ta zama tambaya ce da zaka gina wani aiki akan ta yau da wasu abubuwa ne guda biyu wanda suka bijiro maka kowannen su alkhairi ne amma ɗaya zaka iya yi dukkanin su ana buƙatar su amma ɗaya zaka iya yi kana iya tambayar cewa wanne yafi kamata kai wannan kabar wannan ko kai wannan kabar wannan in ba zaka iya hada su duka ba amma ka ce wai da ladanci da limanci wanne yafi lada gobe kuma sai ka rubuto mana ka tambaye mu kuma da liman da mamu wanne yafi lada ji baka ce to da mamu kuma da ladan wanne yafi lada shikenan kai ta bamu wani assignment na ba gaira ba dalili saboda wannan ba tambaya bace da ya dace har mutum yayi ni ma ban san ansar ta ba zan san waye yafi lada kowa Allah ya bashi ladan sa gurgurda ikhlasin sa gurgurda yadda ya dabbaka wannan abin da aka umarce shi da shi sai kuma ya sake tambayar cewa menene bambanci tsakanin afuwa da gafara da rahama to kaga wannan ba laifi tana da ma'ana bambanci tsakanin gafara da afuwa da rahama duka an ce Allah yana yin afuwa yana gafara yana rahama gafara shine mutum Allah subhanahu wataala ya suturce maka laifinka ya boye maka shi ta yadda ba zai kama ka da laifin ba ko da an je lahira an kira maka waɗannan laifuffukan duk ka yadda ya ce to je kana gafarta maka ma'ana na sitirce maka wannan laifin kalmar gafara tana nufin koye abu kalmar afuwa tana nufin ibtal wal izhab wato Allah ya goge shi ya kankare shi ya shafe shi ya kusar da shi shine afuwa in an ce Allah ya yi wa mutum afuwa shine gaba ɗaya an goge laifin ma gaba ɗaya mutum ya yi abin da ya cancanci a yi masa horo sai Allah ce to ya yi masa afuwa ma'ana ya goge wannan laifin da shi da wanda bai yi ba su yanzu ɗaya suke wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta riƙa roƙa idan ta samu dacewa da Lailatul Qadri dan ta tambaye shi me za ta ce in ta dace da Lailatul Qadri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa haka kai min afuwa sai yasa ubangiji subhanahu wataala yake maganar wanda aka bata masa aka yi masa ba daidai ba Allah ya ce yana iya ramawa daidai gwargwadon yadda aka yi masa kada ya wuce ya ketare iya abin da aka yi masa amma wanda ya afuwa ya kuma kyautata ya gyara to ladan sa yana gurin Allah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah afa ana nufin ya dauki wannan laifin da shi da babu duk daya sana kuma ya bi shi da gyara wato ya rika yi wanda ya masa laifin wani kyautayi ma wani kyautatawa ta musamman Allah ce to yazo shi zai biya shi ladansa ladansa yana wajensa Allah ce falyafu walyasfahu falyafu walyasfahu al'afu wassafhu su yi afuwa su masu kau da kai wato su bude shaban shafi na zamantakewa haka ce Allah ya yi wa bawansa afuwa ko bawa ya roki afuwa a gurin Allah to yana nufin Ubangiji ya share masa wannan laifin gaba ɗaya kawar masa da shi ya zama shafin ayyukansa ya dawo ta tas babu wasu laifuffuka da aka rubuta masa rahama kuma shine abinda bawa zai samu na tausayin Ubangiji subhanahu wataala gare shi wanda tausayin nan yana da athar wato akwai abin da yake biyo bayan tausayawar idan Allah ya tausaya wa bawansa to zai ga alamun tausayawar a lahira aka ce Allah ya yi wa bawa rahama zai ba shi gidan aljanna zai ba shi rayuwa mai kyau zai kawar da shi daga azabar wuta wannan ita ce rahama rahama tana da athar tana da abubuwan da suke biyo bayanta aka ce Allah ya yi mana rahama a nan duniya shine ya ba mu abinda rayuwarmu za ta tafi da shi abinda ba rayuwarmu za ta yi ba sai da shi ya ba mu rai ya ba mu lafiya ya ba mu ci da sha ya ba mu iskar da za ta shaka wannan du'a athari rahmatillah manzur ila athari rahmatillah da Allah ke cewa ya saukar mana da ruwan sama wannan shine alamun cewa Ubangiji ya tausaya mana wannan shi ake cewa tausayi tausayi abubuwa sukan biyo bayansa na samun biyan bukata ko wani samun tagomashi na sakamako wannan shi yake cewa tausayi sai wanda yake cewa shi dan makaranta ne yana zuwa makaranta kuma yana da aure ita ma matar tana zuwa makaranta to amma suna dan fama da kuncin rayuwa abinda za su ci wani lokaci ma yakan musu wahala wato suna dan cikin matsuwa to shin wai za su iya family planning har lokacin da su kammala karatu wato matsalar ba akan shi take ba akan ita yarinyar take a kafin wadda matsalar wato ya kamata mutane su sani cewa arzikin su da cin su da shan su da na ƴaƴan su ba hannun shi yake ba yana hannun Allah kakka dauka kai ne zaka iya samu musu da a ce baka zuwa makaranta to dole ka samu wa matakar ƴaƴanka abinci kuma kai ne mai yin wannan Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa shine mai hanawa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa Allah shine mai baka arzikin ba kai kake ba wa kanka ba shi yasa lokacin da larabawa suke kashe ƴaƴansu saboda suna fama da talauci ko ku suna tsoron shiga talauci wato suna kashe ƴaƴansu da rai ko dan talauci ya dame su sun ga ba yadda za su ciyar da su sai su kashe su suna ga in sun yi haka za su kubuta daga nauyin da yake kansu ko kuma a'a suna da wadatar amma suna ga in suka ce za su dauka abin da suke da shi suna ciyar da ƴaƴansu za su talauci kungar Allah ya hana su kashe su sai ce wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci mu ne za mu azurta ku kudin da kuke cikin talaucin ko mu ne su ma za mu azurta su ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci ci da cin su da shan su daga wajen mu ne yake Allah yana cewa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun sama arzikin ku yana sama dan haka kaga babu wanda zai iya tare maka shi in yazo Ubangiji in yazo in ya sako maka arzikin ka ba mai iya tare maka shi sai Allah ya cewa faftaqu inda Allahi rizq ku nemi arziki a gurin Allah saboda ka ba aqida ce ta musulmi ba ya dauka cewa dabara sace take bashi za ka bari ya dauki wani mataki dan ya ga cewa ya kauce wa talauci ko ya kauce wa rashi Allah yana baka wani lokaci ma samun iyali ka yalwata masa shi kansa yana daga cikin asbabul rizq yana daga cikin abin da yake sa bawa Allah ya yalwata masa a ce Allah ya baka iyali kai ma kana yalwata musu kana bakin kokarin ciyar da su to wannan zai iya zama dalilin da zai sa ubangiji kai ma ya buɗa maka hanyoyin samu baka dan ba Allah subhanahu wataala yake cewa لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وجيجي مي وداتا تشير دقا وداتا سا وانداك كنت تعرف كنسا تشير دقا أبين دا الله يباشي وتدن أبين دا الله يهولي مسا الله بايا كلفا ونلي سي أبين دا يباشي داما أكنسا sanace sai ce sai ya ja'ala Allahu ba'da usrin yusra Allah zai sanya sauki bayan tsanani Allah ce ya kunu fuqara yughdihum Allahu min fadli in sun zama ba su da wadata ba su da shi to Allah zai wadata su daga falalarsa wanda wannan yasa da yawa daga cikin magabata suka ce shi kansa aure yana daga cikin asbabul rizq abinda yake sa Allah subhanahu wataala ya buɗa wa bawa daga arzikin sa yana ta zuwa ta ko'ina zaka in mutum yana da wannan aqidar ba zai yi tunanin cewa samun haihuwa shi zai hana shi zai sa ya rasa abinda zai ce sha rashin haihuwa shi zai sa Allah ya bashi ba zai kawo wannan ba don Allah ya riga ya gama masa bayanin yadda arzikin sa yake yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir shi yake ba wanda ya ga dama ko shi yake tauye ma wanda ya ga dama bayarwar da tauyewar ba ta da alaka da ya haihu ko bai haihu ba yana iya haihuwa kowa yawan yaya kuma Allah ya buɗa masa ga yadda kowa yana ce koshi har ma yana taimaka ma wasu yana iya zama daga shi sai matarsa kwal amma kuma kullum sai ya taimaka musu duk Allah yana yin wannan to sannan inda matsalar take mu fahimci cewa ita haihuwa kyauta ce daga Allah subhanahu wataala lafiyar mace ko lafiyar miji ba lalle su samu ya'ya ba in Allah bai nufa ba suna da lafiyar babu wata matsala tare da su Allah na iya riƙe haihuwar in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya hana ya habu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima ubangiji subhanahu wataala ke sanya haihuwa kowace iri ce ta haihuwar ya'ya maza mata haihuwar ya'ya maza har yawar ya'ya maza da mata duka Allah ya ce kyauta ce daga wajensa shi yasa annabawa in suka tashi addu'a su ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah kai min kyautar zurriya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa wahabna muka yi masa kyautar wannan ta zama kyauta ce saboda haka wannan kyauta idan ka ce kai ne za ka yi wa Allah subhanahu wataala lokaci da kake son a ciki kai kake son kyautar to Allah na iya riƙe kyautarsa ka je ka yi ta ɗirka wa 'yar mutane magunguna ko a ita mata allura wacce ita ba a ma san mahaifarta ya take ba taɓa haihuwa ba ka aure ta tana cin amarci kana ta mata allura ƙarshe sanda za a zo ana son 'ya'yan kuma Allah sai hana sai a shiga kuma zullumi a shiga nan a fita nan ana neman yadda za a samu haihuwa da ƙarshe shi idan ya ga ta ƙi haihuwa zuwa zai yi wani auren ita kuma ta ci gaba da zama a haka dan akwai irin waɗanda hakan ta faru gare shi wanda mu mun gansu saboda wai yana makaranta ya aure matar ya yi ta yi mata allurai ta ba ta ƙwayoyi wai saboda shi ɗan makaranta ne ƙarshe ga makarantar matar kuma ta kasa haihuwa ya yi ta ɗaukar ta aje nan asibiti a fita aje Egypt aje ina ne aje ina ne ƙarshe duk dai Allah ya hana haihuwar tunda kun yi wa Allah lokaci to shi kuma yanzu bai ga dama ba ƙarshe haka ya fita ya bar yari haka ya tafi ya je wani auren ya kyale ta saboda haka ita kanta wacce za ta yadda da wannan sassabar ba ƙaramar sakara mace ce wai saboda tana school shi ya mata allura ko ya kai ta mata wani abu saboda shi ka ai masa haihuwa in ka san ba za ka iya riƙe ba za ka iya rike auren ba, me yasa kai ka hakura ba, dan ka ga basu kudin kai me kai kai ka hakura kai ta azumi amma tun da har ka yadda kai sai ka roki Allah ya baka yadda za ka yi, amma ba ka jefa ƴar mutane cikin garari ba saboda wata buye bukatarka. Saboda ni ba na ba da shawara da irin wannan gaskiya, ka maida abubuwan ka ga Allah subhanahu wataala, kuma Allah ba zai hana maka yadda zaka yi ba matukar ka dogara da shi. Ci gaba da karatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qalu lan nuqtiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
الله سبحانه وتعالى يشكى ودى لابرتا منا أبدا يفارو سكانا matsafa da Fir'auna, bayan Allah subhanahu wataala ya bawa Annabi Musa rinjaye ya bashi nasara akan wannan gayyar matsafa da Fir'auna ya kawo, suka fadi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da Ubangijin Annabi Musa da Haruna, da haka ba za su ƙara yarda da bautar Fir'auna ba, ba za su yarda da allantakarsa ba. To shi kuma shine a lokacin ya musu kurari, bayan ya tuhume su ya zarge su da cewa wani makirci ne suka shirya ba don komai ba, don su kori mutane daga ƙasar su karɓe mulki ya dawo hannunsu, su da Musa alayhi salam ya zama su zama su ne waziransa, su ne kwamishinoninsa da ministocinsa. Ya tuhume su da cewa shi ne babbansu da ya koya musu tsafi, za ka haɗin baki ne suka yi, kuma ma ta yaya za su yi imani ba tare da izininsa ba. Da haka ya ce laqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi jidhu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Yake musu barazanar cewa zai yanke hannayensu da kafafuwansu a tarnake, ya yanke hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama, sannan ya tsire su ko ya gicciye su ala jidhu'in nakhli akan kututturen dabinai. Yace kuma daga nan za su sani cewa shi ko Annabi Musa ne ya fi tsananin azaba, kuma azaba su tafi ɗorewa, ko kuma shi ko Musa ɗin da suke yake alama sun tsorata da shi, da shi zai gane waye, za su gane wane ne cikinsu yake da azabar da zai iya musu, kuma azabar da za ta ɗore ba ta yanke ba. To shi ne su kuma a wannan lokacin imani ya riga ya ratsa su, babu abin da zai sa su tsorata ko su karaya ko su dawo su ci gaba da barnar da suke a baya. Sai suka ce masa lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatarana, ba za mu taba fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyananu, wato abin da muka gani daga Musa alaihi salam hujja ce bayyananniya, wacce take tabbatar da gaskiyar annabcinsa, take tabbatar da gaskiyar kadaitakar Allah subhanahu wataala da cikar kudurarsa. Hujja ce bayyananniya da take tabbatar da cewa Fir'auna ba Allah bane kamar yadda yake da'awa, Fir'auna ba Ubangiji bane kamar yadda yake da'awa. Saboda haka ba za mu taɓa barin hujja bayyananniya irin wannan ba mu kama ƙarya, ba za mu yi ba. A nan kiran hujjojin da Annabi Musa alaihi salam ya nuna, ko kuma mu'jizar da ya nuna da cewa hujjoji bayyanannu ne, dan su nuna Fir'auna cewa shi ma ya kamata ya zo ya yi imani kamar su, tunda abinda duk ake jira shi ne a ga hujja bayyananniya. To kuma Annabi Musa ya nuna hujja bayyananniya, don haka kamar hannunka mai sanda suke yi masa cewa gaskiya fa yanzu ta bayyana, babu abinda ya rage masa shi ma illa ya ajiye girman kai ya watsar da wannan abinda yake ci da shi na jiji da kai, ya dawo ya bi Annabi Musa alaihi salam su yi imani tare. Suka ce wallazi fatarana, ba za mu fifita ka akan wanda ya kagi halittar mu ba. wato shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu mu yayi mu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un bai da su kafir cewa Allah wanda yayi su daga babu fatara shine halittar abu daga wato daga babu ba tare da an kwaikwaya gurin wani ba haka suna gaya masa cewa ko wannan kadai ta ishe mu wato hujja da zamu bi annabi Musa alaihi salam mu imani da Allah domin shine ya kage halittar mu don haka suna gaya fir'auna cewa da shi da su duka halittar Allah ce shi ya tabbatar bai yi wata halitta ba ba wata halittar da ya halitta ba shi yayi kansa ba ba shi wasu ba don haka da shi da su duka akwai mahaliccin su wannan mahaliccin nasu shi ya cancanta abauta masa don haka yaya za a yi ga wanda ya halitta ga wanda bai yi halitta ba su dauki bautar wanda bai yi halitta ba su bar wanda ya halitta ahum yakhluquna ne ayar da take cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun an halicce su ne daga babu ko kuma su ne suka yi halittar wato su sun tabbatar yin su aka yi kuma akwai wanda ya yi su tunda su dai ba su suka yi kansu ba to akwai ko wanda ya halittar su shine Allah subhanahu wataala la yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun za su rika bauta ma wanda bai halicci komai ba alhalin su waɗannan da ake bautawar su aka halitta ashe wanda bai yi halitta ba a bautarsa ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ce ya ku waɗanda suka yi ya ku mutane ku bauta wa ubangijin ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku ashe sifa ta halitta ita ce sifar da take nuna cancantar abautawa abin bauta tunda fir'auna baka yi halitta ba to baka cancanci fifita ka ba akan wanda ya halitta ce wallazi fatarana wanda ya kaki halittar mu shine Allah subhanahu wa ta'ala sannan suka ce faqdi ma anta qab ka hukunta duk abin da zaka hukunta duk abin da zaka yi kai duk abin da kake kurarin zaka yi mana da ka yayyanke hannayenmu da ƙafafuwanmu a tarnaƙi to ka yi ba za mu fasa ba za mu yi watsi da imaninmu ba ba za mu zubar da imanin da muka yi ba ko mai ma za ka yi ka je ka yi wannan ta ci ne mataki na ɗanɗanan imani yayin da mutum ya ɗanɗanan imani to a lokacin zai gwammace wato a jefa shi wuta a ƙona shi akan ya bar abin da yake kai na imani hadisi ya tabbata cikin sahihai ne hadisi bukhari da muslim daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman man kana allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idha anqadhahu allahu min kama yakrahu an yudhafa fi an-nar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace abu uku wanda duk suka kasance tare da shi to wanda ya dandani dandano na imani wanda ya kasance Allah da manzansa ne suka fi soyuwa a wajensa fiye da komai fiye da dukkan wani abu ba Allah ba sanan kuma ya so mutum ba dan wani abu sai dan Allah sanan ya kyamaci ya koma kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda yake kyamar ko yake kin a jefa shi cikin wuta wato yana daukan kafirci ne da yake da jefa mutum cikin wuta saboda haka waɗannan bayan Allah waɗannan matsafa a da yanzu sun yi imani kuma imaninsu ya kai kololuwa ya kai mataki na ƙarshe saboda haka babu yadda za a yi su iya dawowa su bi fir'auna a matsayin shi ne ubangijinsu su ci gaba da bauta masa su watsar da annabi Musa don haka suka ce faqdi ma anta qad wannan siga ta umarni tana nufin taswiya wato ko ka yi abin da za ka yi ki barazana ko kar ka yi ko ka yi duka ko ka yi kaɗan mu duk ɗaya ne a wajenmu ba za mu fasa abin da muka yi niyya ba faqdi ma anta qad kaje duk abin da zaka yi kai inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya wato kana hukunci ne a wannan rayuwar ta duniya kawai wato hukuncin ka baya wuce nan amma ba zai kai ga lahira ba abinda zaka yi mana azaba ce wato kila zaka yi karshen azabtarwa shine ka kashe mu to da ka kashe mu shikenan sauran abinda ya rage a gaban ka gawa ce bali jurhil limayitin ilamu zaka shekara dukan gawa ko sukan ta ko caccaka ta ba ta ji komai ba abinda duk zaka yi kai karshen iya iyakar abinda zaka yi mana kenan taqdi hadhihi alhayat ad-dunya saboda haka hukuncinka da azabarka hukunci ne mai karewa a nan duniya mai tsayawa a nan duniya sannan kuma hukunci ne wanda yake da ƙarshe yake gushewa haka ba zai cuce mu ba amma baka da iko ka bi mu lahira a can ka yi mana hukunci irin yadda kake so mun koma ga Allah shikenan mun kubuta daga gare ka haka inna ma anan liqasril mawsuf ni ala sifa ma'ana wato kai fir'auna iyakar ka duniya amma baka iya yin wani abu a lahira wannan maganar ta su tana nuna cewa mai hankali ba zai taba auna tsakanin jin dadin duniya da lahira kuma ya dauki na duniya ba dan Allah ya ba mutum cikakken hankali ya duba jin dadin duniya ga kuma na lahira aka bujiro masa da duk abubuwan guda biyu to fa ba zai taba yarda ya zabi jin dadin duniya ya banda lahira ba domin jin dadin duniya na farko iyakantacce ne na biyu takaitacce ne ba shi da tsawo jin dadin lahira wani abu ne wanda babu wanda zai iya suranta yawansa da cikarsa fiha ma la aynun ra'at wa la udhnun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba da adam bai taba tunaninsa ba wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun babu wani rai da ya san abinda aka boye musu aka tanadar musu aka boye musu na jin dadi sakamakon abinda suke aikatawa wannan girman sa da fadin sa da zurfin sa ba wanda ya sani sannan ko mai dorewa ne ba mai yankewa bane ni ba cewa take mai dorewa ukuluha da'imun wa zilluha binda yake cikin aljanna na ciyacce da inuwar da ke cikin ta da'im mai dorewa ne mai zarcewa ne mai dawwama ne ba wani abu ne wanda yake yankewa to babu wanda zai san wannan ya kuma yadda da haka sannan abin jiro masa wani abu na jin dadin duniya ya zabe shi ya bar na lahira ba zai matukar dai yana da hankali zai yi tunanin cewa wani abin da za a bashi dan kadan ne kuma zai wuce wuce to suka ce ba za su fifita shi ba akan hujjoji bayyanannu ba za su fifita shi akan abinda akan wanda ya kagi halittar su ba kuma duk abinda zai yi ya je yayi inna amanna bi rabbina wanda shine sababin kamar suna su ce me yasa muke gaya maka wannan magana me yasa muke gaya maka cewa ka je duk abinda zaka yi kai saboda me inna amanna bi rabbina mu dai lalle kan mun yi imani da ubangijin mu riga mun yi imani da Allah liyaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana laifukan mu da muka yi a baya saboda al-islamu yajubbu ma qablahu idan mutum ya musulunta to duk abin da ya a baya can za a shafe masa shi ko menene yayi na laifukuka matukar ya shiga musulunci to shikenan ya dawo sabo fil Allah zai gafarta masa kul ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf a gaya ma waɗanda suka kafirta in za su bar abin da suke to za a gafarta musu duk abin da ya riga ya wuce sannan abin da suka aikata kuma na alkhairi wanda suka yi shi dan Allah to za su zo kuma su mori sakamakonsa ko wato bayan musuluntarsu ko da ko sun yi shi a lokacin da suke cikin kafirci wato da kafiri zai zama ya yi aiki dan Allah ya yi ikhlasi a cikin aikinsa ai kafiri ma yana ikhlasi ko kafiri ba ikhlasi yana ikhlasi idan rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin kafiri ma zai iya yin aiki dan Allah kawai zai iya yi to amma saboda kafircin sa ba zai mori wannan aikin ba amma iya musulunta duk aikin da yayi dan Allah yana kafiri to duk za a dawo masa da shi a bashi ladan sa don haka su sun yi imani wannan imani da suka yi sun san dalilin sa Allah zai gafarta musu abubuwan da suka yi na laifuffuka rayuwar da suka yi ta zama matsafa suna yi wa mutane tsafi suna cutar wanda suke so su amfanar da wanda suke so wa ma akrahtana alaihi min as-sihri da abinda ka tilasta mana ka tilasta mu akan sa na tsafi wato da abinda ka tilasta mana mu rika yi na tsafi wanda ya nuna cewa fir'auna tun gabanin zuwan annabi Musa alaihi salam yakan tilasta ma waɗannan mutane yin tsafi ko suna so ko ba sa so zai sa su yi tsafi su cutar da wanda yake so su cutar shi yasa muka ga lokacin da suka zo mutum karawa da annabi Musa suka sharɗanta masa zai biya su saboda bai saba biyan su ba suna masa aiki baya biya to amma dai yanzu tunda aka zo wannan gabar kuma sun kula da hankalinsa ya tashi su kuma za su yi amfani da wannan damar inna lana la ajran zaka biya mu yace ba biya kadai ba daga yau kun zama nawa to shine yanzu suke gaya masa abin da yayi a baya wa ma akrahtana alaihi min as-sihr da abin da ka matsa ka tilasta mana akan sa na tsafi ko dai tun a baya can da ma wanda ka tilasta mu akan sa a yanzu din nan yayin da muka fuskanci annabi Musa alaihi salam domin sa waye a je masa a kawo masa a je a zo masa da dukkan wani mai sihiri ba tare da yardar su ko ba da yardar su ba to ka bi kulli sahirin alim duk wani mai sihiri kawai a je a zo da shi ka ansa kiran fir'auna fir'auna yana kiranka akwai babban aiki a gaba zaka dole ka zo kana so ba ka so to da suka zo ne kuma suka ce to za a biya yace ba matsala za a biya to wannan kuma sai ya kara musu kuma karfin gwiwa saboda to shikenan ma duk da ba wai sun zo bane da yardar su to amma tunda akwai wani abu da za a biya to shine suka zauna suna ta wannan tattaunawar da muka karanta a baya fa ajmi'u amrakum fa ajmi'u kaidakum thumma tusaffa wa qad aflah al-yawma man ista'la saboda suka fara shishi suka yi ta shirye-shirye wanda yanzu kuma sun karba abin za su yi shi da zuciya daya ba maganar cewa an tilasta musu to shine bayan sun yi imani suke gaya masa haka domin sun fahimci cewa aikin da suke kai da sana'ar da suke yi sana'ar ƙarya ce ba gaskiya ba barna ce ba gyara ba bata ne ba shiriya ba saboda fir'auna yana amfani ne da wannan dan ya rushe allantaka ta Allahn gaskiya ya tabbatar da tashi ta ƙarya to haka su yanzu sun yi imani da Allahn gaskiya kuma suna fatan Ubangiji ya gafarta musu saboda wannan wasu daga cikin malamai suka ce Fir'auna ya kasance tun a farkon lamarinsa kafin wani abu ya faru yakan sa a ɗebo ƴaƴan mutane yara ƙanana a koya musu tsafi a tilasta su koyi tsafi saboda in sun girma su ci gaba da yi masa aiki ko da iyayen sun mutu tsofaffi su ci gaba da yin aiki a gidan Fir'auna idan muka karanta kissar Ashabul Ukhdud za mu ga wannan kissar Gulam kun ga asali abinda ya jawo wannan yaro a gidan sarkin yake amma saboda matsafinsa ya tsufa ya ce ka riƙa turo wani yaro ina koya masa yadda in wato ya girma ko da ni na tsufa ba zan iya abinda zan yi ba ko na rasu shi ya ci gaba da yi maka haka suna yin wannan wani al'ada su ce saboda haka suna iban yara da iyayensu na so da ba sa so za su tura su je su koyi tsafi Ibn Abbas an rawaito wannan daga wajensa kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin Ibn Abi Hatim dangane da wannan gaba wa ma akrahtana alaihi min as-sihri da abinda ka tilasta mu akan sa na tsafi Abdullahi dan Abbas yake cewa akhadha fir'aunu 40 gulaman min bani isra'il fa amara an yu'allamu as-sihra bil farama وقال علموهم تعليما لا يعلمه أحد من الأرض. عبد الله بن عباس يكي تشوى فرعون ياكواشي يا متاني لكي يا بنو إسرائيل ياكواشي يا را أربعين يوم أرني أجي ونقلي ونصوهن قليني أنا كلا شيء الفرمة فرمة ونصوهن قليني أجيفن أبنى قصر مصر سكان العريش دا الفسطاط أنا قلين يكي كمير يكي تشكي معجب البلدان to kai su a wannan guri akwai matsafa kwararru su koya musu tsafi tsafin da ba wanda ya san irin sa a duniya. Abdullahi dan Abbas yace fahum min allazina amanu bi Musa, to daga cikin waɗannan yara 40 a cikin su akwai waɗanda suka yi imani da annabi Musa. Lokacin da aka zo wannan karawa an taho da waɗannan yara da aka yi musu irin wannan mummunan training na tsafi kuma suka zo suka ga gaskiya, to shine suke cewa amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr, mun yi imani da ubangijin mu domin ya gafarta mana laifukan mu da abinda ka tilasta mu akan sa na tsafi. Al-Hasan al-Basri kamar yake cikin tafsir al-Baghawi shi ma ya faɗi magana irin wannan, inda yake cewa kana fir'aunu yukrihu an-nasa ko yukrihu qauman ala ta'allumi as-sihr likay la yadhhaba asluhu. Fir'auna yana tilastawa ƴaƴan jama'a a koya musu tsafi da hujjar cewa in da ba a haka to za a waye gari an wato tsafin ya bace saboda suna tutiya da tsafin. To shi kuma yana ganin ci gaban ne na ƙasarsa kamar da yake cewa muna da wasu al'adu masu kyau ba ma san al'adun su bace, to sai a riƙa koyarwa a cikin makarantu ana koya wa yara al'adunmu waɗanda muke ji da su. To shi Fir'auna babban abin da yake ganin ci gaban ƙasarsa shine tsafi, don haka yake sa ana ɗiban yara ana koyar da su don kada wannan ya ɓace. To shine Al-Hasan al-Basri yace to wannan shine tilasta wanda yayi, domin abu ne wanda za a yi shi ba da zaɓi ba, ko kana so ko ba ka so. Yace wa ma akrahtana alayhi min as-sihr, suka ce wallahu khairun wa abqa, wallahu khairun ay khairun lana minka, Allah ya fi mana alkhairi sakamakon sa ya fi naka da kake cewa za ka yi mana, wa abqa kuma ya fi wanzuwa sakamakon sa ga waɗanda suka yi masa da'a ya fi dawwama, hakanan azabarsa ta fi dawwama. Shine rayayye wanda baya mutuwa, mulkinsa baya gushewa, amma kai halakakke ne, yau da kai gobe babu kai, saboda haka ba za mu yadda mu yi sakina dafe ba, haka kawai mu yi ka sakin reshe ka maganye, haka ba za mu yadda mu yi wannan ba. Kaga anan kamar suna masa martani da yake cewa wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa, ayyuna ashaddu azaban wa abqa, za ku sani lalle za ku san cewa a cikin mu ni ko shi ko mu ko shi wane ne yafi tsananin azaba ta fi dorewa. To shine nan kamar suna masa mayar masa da wannan martani cewa ba za ka haɗa kanka da Allah ba, wallahu khairun wa abqa, azabarsa ta ni'imarsa ko ladansa yafi alkhairi, kuma wa abqa yafi wanzuwa, innama inda Allah huwa khairun lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى يتي انما عند الله abinda yake wurin Allah shine mafi alkhairi, shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun, in har kun san haka, ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq, abinda ke gare ku mai karewa ne zai kare, amma abinda yake wajen Allah mai wanzuwa ne. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, kuma lalle tabbas za mu saka ma waɗanda suka yi haƙuri ladan su da mafikan abin da suka kasance suna aikatawa. Allah na cewa wallahu khair wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa, lahira tafi alkhairi ita kuma ce tafi wanzuwa. Saboda haka ba za mu wato fifita yardarka ba da zaƙin bakinka akan abin da Ubangiji subhanahu wataala yayi mana tanadi. Malamai suna sabanin cewa shin Fir'auna ya zartar da kurarin da ya musu na cewa zai yayyanke hannayensu da ƙafafuwansu a tarnaƙe ya kuma tsire su a jikin ko akan kututturen dabino, yayi wannan abin da ya alkawari zai yi ko bai yi ba? Wasu suna ganin cewa yayi, ya ce zai yi ɗin yayi, don haka suke cewa da safe suna matsafa amma zuwa yamma sun zama shuhada, daga matsafa sun koma shuhada cikin ɗan ƙanƙanin lokaci baina ashiyatin wa duhaha. A rawaito wannan daga Ubayd ibn Umayr tabi'i na annabi sallallahu alaihi wa sallam, sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, da kuma Qatada shi ma tabi'i. A rawaito daga wajensa suna faɗar haka cewa kanu awwalan nahari sahara wa akhirahu shuhada, farkon yini safe kenan tunda abin da an yi shi ne duhan, to yamma na yi sun zama shuhada. Wato kaga kenan Fir'auna ya zartar da abin da ya kurari. Wasu suka ce bai yi ba, domin maganar tashi ƙarshe yake cewa fasaufa ta'lamun, za dai ku sani. Wannan fasaufa ta'lamun suka ce yana nuna cewa ya jinkirta musu ko za su je su yi tsaya su yi tunani, kuma shi kansa yana da buƙatar matsafan nan, yana ga iya kashe matsafan nan to zai waye gari ƙasar tashi, kuma shi mulkin nashi kan matsafan yake rayuwa. Don haka wasu suke ganin cewa bai yi ba, kuma ai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Musa da Haruna alkawarin cewa zai ba su galaba da su da waɗanda suka bi su, an tuba wa mani taba a kuma al-ghalibun, da ku da waɗanda suka bi ku ku ne masu rinjaye. Ta ce to wannan ya nuna kenan ba zai samu galaba a kansu ba har ya yi abin da ya yi musu, sannan kuma babu wani guri da yake nuna cewa ya yi. Ibn Atiyya mai littafin al-muharrar al-wajiz, tafsirin al-muharrar al-wajiz, yake cewa duka abin muhtamil, yana yiwa ya yi, yana yiwa bai yi ba, babu wani nassi da yake tabbatar da cewa ya yi, babu kuma nassi da yake kore bai yi ba. Muka duba tsawon tarihin annabi Musa alaihi salam da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar a cikin Al-Qur'ani, wanda babu annabin da aka shimfiɗa tarihinsa, aka faɗaɗa tarihinsa, aka faɗe su a gurare daban-daban irin annabi Musa alaihi salam. Inda aka fi faɗaɗawa akwai wannan, akwai suratul A'raf, akwai suratul Hud, akwai wannan sura suratul Taha, akwai suratul Shu'ara, akwai suratul Qasas. Wato inda aka yi bayanin ba inda aka sake faɗar wani abu dangane da su waɗannan matsafa. Cikin suratul Baqara Allah ya yi ta bayanin Banu Isra'il, irin mawaƙif ɗinsu da abubuwa da yawa da suka yi ta nuna annabi Musa alaihi salam da taurin kai iri-iri da suka riƙa nuna da butulci, amma ciki batun waɗannan matsafa bai zo ba. Shi ya sa suke ganin kamar abinda ya masa alkawarin ɗin ya zartar, kuma a yadda Fir'auna yake ba bane mai sauƙi ya yi hakan ba, ba bane mai wahala ya yi hakan ba. Wasu kuma suka ce a'a bai yi ba, saboda waccan ayar ta ce an tuba wa man tabi'ahum al-ghalibun, ce to duk da cewa galaba ba ta nufin dan an kashe mutum saboda Allah an ci nasara a kansa, dan an kashe mutum saboda Allah ba shi ne cin nasara a kansa ba. Allah ya ce kataba Allahu laghlibanna ana wa rusuli, na riga na rubuta cewa sai na yi rinjaye ni da manzannina, amma cikin manzannin Allah akwai waɗanda aka kashe annabi annabi Zakariya, kashe annabi Yahya, wanda yana nuna ba su yi nasara ba, sun yi nasara. Saboda ba wannan ce rashin galabar ba, rashin to ka yi min nabiyin qatala a wata qira'a qutila ma'ahu ribbiyun kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama dha'afu wama istakanu. Galaba shine a raba ka da aqidarka, a yi nasarar raba ka da aqidarka, wannan ita ce galaba, shine an ci nasara a kanka. abinda kake da shi na gaskiya a raba ka koma ka ci gaba da abinda kake a da to ne tace nasara amma in aka kasa raba ka da wannan ko da an raba ka da rayuwarka to a ce an yi nasara akan ka an kasa yin nasara ne akan ka saboda haka in an ce ma antuma wa manittaba'ukum al-ghalibun da ku da wanda suka bi ku ku ne ke rijaye wannan baya nuna cewa dan an kashe waɗannan sahara fir'auna ya kashe su baya nuna cewa ba a yi nasara ba to dai wannan matsala ce wanda babu wani nasi wanda ya yanke magana akan ta amma dai yayi kurarin sa kuma ya ce za su sani za su gani ci gaba
wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumul innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تزكى
الله يجي إنه من يأتي ربه مجرما للي هذا الأمر يكي وأن لك يزوه أبنك جنس ينامي ببلي فيه فإن له جهنم تو ياتن تنشوت جهنم لا يموت فيها ولا يحيا با زي موت أتكين تبابا كما زي لا يبا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات وان كما يزو مس ينا مي إيماني ينا مؤمني كما حقيقة يا أيكي نقري فأولئك لهم الدرجات العلا فولنا سنادا ساك مكوان درجو جي مدوككا جنات عدن واتو الجنتين دوما تجري من تحتها الأنهار لقول موسكي قدانا تكركشن سخالدين فيها سنا مدوما أتكنسو وذلك جزاء من تزكى wannan kuwa shine sakamakon wanda ya tsarkaka daga kafirci da saban Allah wannan maganar shin ci gaba ce da maganar wadancan matsafa suke ga fir'auna bayan sun ga masa da inna amanna bi rabbina li yughfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr Allahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk cikin maganar su ce suna ga masa cewa wanda ya zo wa Ubangijinsa yana mai laifi ga sakamakonsa jahannama wanda ya zo wa Ubangiji yana mai imani ga sakamakonsa zai samu gidan aljanna kuma gidan aljanna zama ake a ciki a dawwama har abada malamai sun kashi gida biyu wajen tantance waɗannan maganganu da suka zo daga baya shin na ci gaba ne na waɗancan maganganu waɗancan matsafa ko ku a'a anan Ubangiji subhanahu wataala ya shigo da wannan magana ne kamar su zan tunatarwa da wa'azi kamar ƙarin bayani ko ta'liki akan abin da ya gudana abin da ya faru a baya to wasu sun ce wannan duk yana daga cikin maganar waɗancan matsafa su suka gaya wa fir'auna wannan magana a matsayin wa'azi suke masa suna kuma masa bayanin ga abin da yasa suka yi abin da suka yi na imani da annabi Musa alaihi salam wasu kuma suka ce a wannan maganar Allah ce da yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya fadakar da shi ya fadakar da al'ummarsa akan munin abinda fir'auna ya aikata da kuma kyan abinda waɗancan matsafa suka aikata kuma da zama gargadi game da wasu miyagun abubuwa da kissar ta kunshi bayani akan su waɗanda cikin malaman da suka tafi akan ra'ayi na farko ne cewa wannan maganar ta matsafanci ci gaba ne suke yi abinda ci gaba da wa'azi ne suke yi wa fir'auna akwai ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassiri akwai ibnu kathir akwai shaukani tafsirin safatul qadir da wasu duk suna ganin wannan magana ci gaba ne daga cikin maganar waɗancan matsafa har ma al-qurtubi cikin tafsirinsa jami'ul ahkamul qur'an yake cewa wanda cikin malamai yake ganin wannan maganar ci gaban maganar masu tsafi ne, yana cewa wala Allah wannan maganar su kansu masu tsafin sun samu sanin ta ne kore daga Musa, sun ji wannan maganar daga Annabi Musa alaihi salam, ko sun ji ta daga Bani Isra'ila. Wato wannan kamar tambaya ce shi Qurtubi yake ansawa, domin za a ce mutanen nan matsafa ne, tsafi kawai suka sa a rayuwarsu, an taho da su da garuruwa daban-daban, aka kasu gaba Annabi Musa, abinda Annabi Musa musu ya musu wa'azi kafin su fara, ma wa'azin da ya musu baya da tsawo. Wailakum la taftaru ala Allahi kadhiban fa yusihtakum bi azabin wa qad khaba man iftara, wannan shine abinda Allah ya kaito mana cewa ya musu wa'azi da shi. Haka ba su ta ina suka san cewa duk wanda ya mutu yana kafiri zai shiga jahannama, kuma a jahannama ba zai mutu ba, shi ba matacce ba, shi ba mai rai ba, dole ba zai yi asani ba, sai in akwai karantarwa. Kuma ta ina suka san cewa wanda ya mutu yana mumini, ya yi aiki na kwarai, yana da darajatul ula, darajoji madaukaka, wato wani kan wani, wani kan wani, kuma aljannatayya ne waɗanda aka shige su za a dawwama a ciki har abada. To suke tattaya suka san wannan har suke gaya Fir'auna wannan maganar. To su ce tayu sun je su daga Annabi Musa alaihi salam, saboda ai labarin Annabi Musa ya bazu ko ina, tun kafanin su zo sun ji labarin sa, duk abinda aka yi a fadar Fir'auna, kuma aka yi abinda ya tashi hankalin Fir'auna, dole labari zai bazu. Fir'auna ba karamin mutum bane, babban mutum ne. Haka a zo a ce ga wasu mutane guda biyu sun zo fadar sa, kuma ga abinda suka zo da shi ya girgiza shi. To labarin sai ya fita, sai kuma ya watsu. To kuma duk irin maganganun suka gaya masa a lokacin, zai za a rika fitar da labarin da waɗannan maganganun. To suka ce daga cikin abinda suka ji ne, ko kuma a'a, a lokacin da suka dan gana da su, da ya gana da su kafin ya shiga filin daga, a lokacin ya gaggaya musu cikin maganganun, ya gaya musu akwai wannan din, don haka daga wajen suka ji. Wasu suka ce a'a, za su iya ma jin wannan aqidar mai kyau daga Banu Isra'il, kai Banu Isra'il ai cikin su akwai mu'minai, ko da sun yi imani ba su yarda da Fir'auna ba, shi yasa ma aiki kama su yana azabtar da su, saboda su suna da risala tsohuwa tun kafin zuwan Annabi Musa alaihi salam, kai Annabi Yusuf da shi da mutanansa da mahaifinsa da ƴan uwansa sun zo na a Masar, ko dukkanin su mu'minai ne, ko dukkanin su daga cikin Banu Isra'il. Saboda haka tana yiwa daga burbishin wannan karantarwar ne, su ma tunda masu bincike ne wajen neman sanin abubuwan su har suka karanta wannan, to amma kuma san duniya ta hana su bi gaskiya. Haka tana yiwa daga wannan suka ji sana mu'minu ali fir'aun ay yana nan duk cewa yaktumu imanahu, to amma dai ya nuna cewa akwai hanyar da ake samun wannan sako a cikin jama'a, har ta kai shi kansa mu'minu ali fir'aun yayi imani, ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala, ga kuma wa'azuzzukan da ya ta yi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaito mana a cikin suratul ghafir ko suratul mu'min. To da haka za a iya sanin waɗannan abubuwa duk daga wajensu, su ce a'a, za su kuma iya sani, Allah zai iya musu ilhamata, Allah kan yi wa mutum ilhamar abin da yake daidai, ko da bai karanta ba, amma kuma kaito su maganganu daga bakinsa kamar wani wanda ya karanta. Allah ya saki wato gaskiyar a bakinsu, musamman ma a wannan lokacin da suka samu wannan sharafin, suka samu wannan ɗaukakar, suka iya tunkarar azzalimi irin Fir'auna su gaya masa gaskiya. Ubangiji na iya musu wannan karamar, ya sakar musu wannan gaskiyar a bakinsu har su faɗa masa. Wasu kuma suka ce a wannan maganar Allah ce, kamar ƙarin bayani ne, kamar ta'liki ne akan ƙissar da ta riga ta gabata kafin a ci gaba da ƙissar. An kai wata gaba kafin a je ƙarshe, Allah subhanahu wataala shigo da maganarsa ga Annabinsa sallallahu alaihi wasallam da al'umma, wanda cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai al-wahidi mai tafsirin al-basit da al-wajiz da al-wasit, haka na Ibn Ashur shi ma yana gani, yana gani wannan ba zai zama maganar waɗannan ba. Shi hujjar Ibn Ashur shi ne duka inda aka ba da ƙissoshin wannan mutanen waɗannan matsafan alƙur'ani, babu inda aka faɗi wannan gabar cewa sun faɗe ta, saboda haka shi yasa yake ganin cewa ba magana su bace maganar Allah ce ana ga mana lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.